sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aramu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tsitse kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kuma ana iya samu alpha radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 9 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC, tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wani rakawa muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu mai kwansa, Baba ba mu kanin labarai.
To ladan kotun kasa da kasa mai binciken manyan laifuka ta ICC ta kira ga a kawo ƙarshen zuba jini a zirin Gaza. Kafofin yada labarai a Syria sun bada rahoton wani harin makamai masu linzami da aka kai da sanyin safiyar yau Litinin a wani sansanin soja a lardin Homs. A shirye kasar Koriya ta Arewa take ta tattauna da Amurka akan wargaza shirin ta da makaman nukiliya a cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Lahadi.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji yadda wasu ƴan Boko Haram suka cimma ajalinsu.
Kaman karfi biyu a kasar ta kan hanya sai suka yi artabu da ƴan banga da kuma daga baya sojoji sun zo an kashe banga daya kuma su guda biyar aka kashe su.
Hukumar wayar da kan jama'a ko ta Najeriya ta buƙaci shugabannin al'umma ne su taimaka mata domin ganin an yaƙi siyasar karɓan kuɗi.
Barna ce wanda ta riga ta zauna da gindinta da ras. Saboda haka ya wuce ƙarfi, ya wuce aikin da za mu iya yi mu a al'ummace. Dole ne sai mun samu goyon bayan al'umma.
Kana muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya tare da Safiyyu Hashim Gumel, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Biyo bayan mutuwar Falastinawa 29 a wata zanga-zangar da suka yi a rangama da 'yan sandan Isra'ila a kwanan nan, kotun ƙasa da ƙasa mai binciken manyan laifuka ta ICC ta yi kira ga kawo ƙarshen zub da jini a zirin Gaza. Fatu Bansuda ta ce daman ofishinta yana gudanar da wasu bincike da farko a yankin Falastinawar, don haka tana sa ido sosai akan yankin. Ta ce duk wani laifi da ake zargin aikatawa a yanayi da ake ciki a Falastinu, akwai yiwuwar gabatar da ƙara ga ofishinta ya tantance. Rahotanni sun nuna ana binciken Isra'ila akan mutuwar Falastinawa 29 a yayin wata zanga-zangar kwanaki 10 da kuma rangama da aka samu a yankin iyakar zirin Gazar. Isra'ila baban baba ne na kotun, kuma ta musanta cewa Falastinu ba ƙasa ba ce, don haka ba ta da hurumin shiga wannan kotun. Kotun ICC ita ce kotun duniya guda ɗaya mai cin gashin kanta da ke binciken manyan laifukan yaƙi. An kafa ta ne a shekarar 2002 domin ta yi binciken kisar ƙare dangi da laifukan yaƙi da kuma laifuka da aka yi wa bil'adama. Kafofin yaɗa labarun ƙasar Siriya sun ba da rahoton wani harin makamai masu linzami da aka kai da sanyin safiyar yau Litinin akan wani sansanin soja a lardin Homs. Suna masu faɗin cewa akwai waɗanda suka jikata. Rahotanni sun ce an auna harin ne a kan sansanin T4, kuma suna ɗorawa rundunar sojan Amurka laifin kai harin. Jami'an Amurka sun musanta cewa Amurka ce ta kai wannan harin. Jiya Lahadi da dare, shugaban Amurka Donald Trump ya ɗora wa shugaban Rasha Vladimir Putin da Iran laifi game da harin guba na rashin imani a Siriya da ya kashe akalla mutane 40, yayin da ya lashe takobin cewa za a ga babban sakayya. A wani tofin alatsi ne na ba sababban a kan shugaban Rasha, Trump ya faɗa cewa shugaba Putin na Rasha da Iran su ne ke da laifi domin baiwa shugaban Siriya Assad da ya kwatanta shi da dabba goyon baya. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi zama a yau Litinin a kan zargin kai harin, bayan ƙasashe guda 9 sun buƙaci a yi shirya taron gaggawa a kan hakan. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce akwai shaidar da ke nuna cewar gwamnatin Siriya za ta sake kai sabon harin guba. Siriya ta sha musanta yin amfani da makamai masu gubar. A shirye kasar Koriya ta Arewa take ta tattauna da Amurka akan wargaza shirinta da makaman nukiliya a cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Lahadi. Wannan ita ce babban alamar da ke nuna shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kudiri aniyar ganawa da shugaba Donald Trump tun bayan lokacin da ita Koriya din ta Arewa ta gabatar da shawarar gudanar da taron koli a watan da ya gabata. Trump ya faɗa cewa yana so ya gana da Kim kafin ƙarshen watan Mayu. Sai dai babu wani ƙarin bayani akan abubuwa da za a tattauna a kai da kuma inda za a yi wannan tattaunawar. Amma kuma jami'an Amurka sun ce akwai tuntubar sirri tsakanin Washington da Pyongyang. A baya, Koriya ta Arewa ta yi alƙawarin dakatar da shirin nukiliyar ta bisa yarjejeniyar musayar ba ta taimakon abinci da kuma ɗage mata takunkumin tattalin arziki. Sai dai sautari Koriya ta Arewa tana karya alƙawarin da ta ɗauka. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun kwace wasu makudan kuɗaɗe a filin saukan jiragen sama a Mogadishu daga birnin Abu Dhabi na ƙasar hadaddiyar daular ƙasashen Larabawa ko kuma UAE a taƙaice. Wasu manyan jami'an tsaro biyu sun shaidawa sashen Somaliyaci na muryar Amurka cewa an ajiye jakuna guda uku da suke ɗauke da dala miliyan 9 a babban bankin Somaliya ana gudanar da bincike a kansu. Jakadan daular ƙasashen Larabawan Muhammad Ahmad Uthman Al-Hammad ya faɗa wa sashen Somaliyaci cewa kuɗin ba na ofishin jakadanci ba ne. Ya ce kuɗi ne na ma'aikatan tsaron Somaliya kuma za su biya sojojin ƙasar albashinsu. Ya ce gwamnati na sanye da zuwan waɗannan kuɗaɗe da za a baiwa sojojin tun kafin su zo. UAE tana horar da sojojin Somaliya a Mogadishu da kuma kimanin 'yan sandan tsaron gabar teku 1,000 a yankin Puntland. Jami'an Somaliya sun hakikance cewa kuɗin ba na sojojin ƙasar ba ne. Albashin sojojin ƙasar bai kai dala miliyan 1 ba, kuma wannan kuɗin sun kusan dala miliyan 10, inji wani jami'i. Dangantaka tsakanin Somaliya da UAE ta yi tsami tun shekarar da ta gabata, lokacin da gwamnatin Muhammad Abdullahi Muhammad ta ki amincewa da yanke hulɗa da Qatar kuma ta ɗauki matsayin ba ruwanmu a kan taƙaddama tsakanin Saudi Arabia da Qatar. Prime Minister ƙasar Hungary Viktor Orban ya nuna murna akan abin da ya kira gagarumin nasara ga Hungary bayan jam'iyyar sa mai manufar kin bakin haure ta Fidesz ta lashe kujerun majalisa masu yawa a zaben majalisar wakilai da aka yi a jiya Lahadi. Bayan kirga kusan dukan kuri'un da aka kada, jam'iyyar Fidesz da takuranta ta Christian Democrat ne ake sa ran za su lashe kujeru 133 cikin kujerun majalisa 199.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu yaye kallabin rahotannin namu da yadda wasu 'yan ƙato da gora suka samu galaba kan 'yan Boko Haram, kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana cikin wannan rahoton.
Kamar yadda ma bayanai suka tabbatar, waɗannan 'yan miniga masu tare kirba na Boko Haram sun gamu da ajalinsu ne lokacin da suka yunkurin kai wani sabon harin sarika noki a yankin bakin dutse da ke cikin ƙaramar hukumar Madagali wanda ke kusa da dajin Sambisa da ke zama maɓoyin Boko Haram. Wani mazaunin yankin ya ce 'yan sa kai na maharba ne ma suka soma yin attabu da waɗannan 'yan Boko Haram a bakin dutse, inda ma suka fafata har a kashe wani ɗan sa kai. Ko da yake su ma maharban sun samu nasarar kai wasu 'yan Boko Haram lahira.
Sun zo yi da kamar karfi biyu aka suka ta kan hanya sai suka yi artabu da 'yan banga da kuma daga baya sojoji sun zo an kashe banga ɗaya kuma su guda biyar aka kashe su.
Wannan na zama lokacin da akwai wasu wurare kuma da suka kai harin sarika noke, kamar ko al'umman waɗannan yanki wani hali kuke cike irin kan harin sarika noke nan?
Eh, har yanzu muna bukatar tsaro da yake mu da mutane kawai bamu kore a magana sani tsaro, muna so jami'an tsaro suna tare da mu tsaro za su iya su sanar da mu in wani abu yana kuma mun ji wani abu musala da su, muna so su gaskiya ga Allah.
Amma dai sanarwar da shakkutar rundunar sojin Najeriya ta fitar da ke dauke da sa hannun daraktan yada labaran rundunar Brigadier General Texas Chukwu ta ko tabbatar da nasarar da aka samu kan mayakan na Boko Haram a yankin na Madagali. Shi ma da ke karin haske Honorable Yusuf Muhammad da ke zama shugaban ƙaramar hukumar na Madagali ya kuwa bayyana da lamarin ya faru da ma irin farin cikin da suke ciki a yanzu.
Mun gode wa sojojin kasama daga local government na Gulak da kuma maharbanmu on the 6th, that is maharbanmu sun tafi patrol sai suka cire bakawai sai suka mobilize kansu suka je wajen dusan suka ga daya to sai suka fara harbi sai suka ce lalle to Boko Haram ne wannan sai mu suka harba Boko Haram guda biyu suka kashe sai su kuma an kace shi maharbanmu din guda daya saka kira sojoji kuma immediately suka doka action sojoji suka je wurin skin to suka bi su ga da bindiga haka tevin guda biyar a wajen su so wannan babban achievement ne wanda aka samu da dade da mazuwa nan Boko Haram sun suka terrorize wannan area su guda biyar kuma ya tevin AK-47 guda bakwai guda biyar a wajen su amma sun kashe maharban guda daya.
Kamar yadda girdiga ke nunawa, dubban rayuka ne suka salwanta baya ga waɗanda suke gudun hijira a yanzu sakamakon wannan balahira ta Boko Haram musamman a arewa maso gabashin Najeriya, wanda kuma fata ma dai shine Allah ka ƙoshin wannan lamari. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.
To Allah ya kyauta, shugaban hukumar wayar da kan jama'a na Najeriya Dr. Garba Abari ya ce domin samun nasarar yeko gujewa siyasar kuɗi sai shugabannin al'umma sun ba da gudunmawarsu. Dr. Garba ya yi wannan kiran ne a tattaunawar da suka yi da Hassan Maina Kaina, inda Hassan ya tambaye shi abin da hukumar ke yi musamman ganin an kusa shiga harkokin zaɓe. Shi ne sai ya ce,
"Barna ce wanda ta riga ta zo na da gindinta daras, saboda haka ya wuce ƙarfin, ya wuce aikin da za mu iya yi mu a hukumarce. Dole ne sai mun samu goyon bayan al'umma. Dole sai mun samu goyon bayan shugabannin addini, dole sai mun samu goyon bayan malamai da fastoci da limamai da shugaban gargajiya da shugabannin gargajiya da kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke aiki wajen jaddada kyakkyawar gwamnati da kuma yadda ake suke aiki a fage na ingantaccen zabe. To idan aka haɗu duka aka yi kungiya, kowa ya kawo rasa gudumawa, mu a hukumance za mu ci gaba da wayar da kan jama'a ta kafofi daban-daban, kafofin limamai su dinga mu ba su sakonni da za su gaya wa jama'a bayan sun gama wa'azi, ko ranar coci ne, ko ranar juma'a ne, ko ranar lahadi ne, shugabanmu na gargajiya su zamana su ma suna da haƙƙi na isar da wa'annan sakonni ga al'ummarsu daga tai hakimai masu anguwanni da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Wannan shi ne abinda ni ma nake kira. Lalle muna yi, kana gani a talabijin, kana ji a rediyo, kana ganin mu a jarida, amma kuma saboda barnar an riga an bar ta ta yi nisa, saboda barnar ta riga ta yi nisa, dole sai an yi gangami na al'umma gaba ɗaya domin a yi wannan yaƙi, a tabbata akan cewa an daƙile wannan siyasa ta banin baka.
Menene shi mai zaɓe kamata ya yi yayin da ya fahimci cewa akwai wani mutumin da shi da can ba ruwansu da shi, amma da zaran zaɓe ya kusan ƙaratowa sai ya fara kai magi a kai kishiri a kai shinkafa, an kawo wannan abin da ya kamata talakawa su.
To abin da zan faɗa a nan shi ne talakawa su karɓa, amma kuma su tabbata sun yi wa kansu sun yanke wa kansu hukuncin da zai amfane su. Su karɓa amma su tabbata akan cewa sun yanke wa kansu hukunci wanda zai amfane su. Menene hukuncin da zai amfane su? Hukuncin akan cewa yau dama cin ba mu san ka ba, dama cin ba ganin ka muke ba, kai ba ma nuna mu ma san ma kai ma dan garinmu bane ko dan anguwarmu bane ko dan yana ne, yau kawai saboda kana neman hanyar wata kujera na musamman ka zo ka dauki hali wanda kake ka nuna wa jama'a akan cewa kai nagari ne. To mu za mu karbi abin da ka kawo, amma hakika za mu yi zabe daɗin da mun tabbata idan muka daga ƙarshe ba za mu ce la haula wala quwwata.
Idan har shi talaka bai gamsu da wakilcin mutumin da ya zaɓa ba, duka ya kamata ya ɗan majalisa ko kuma me ya kamata ya yi misali?
Abin da talaka ya kamata ya yi in bai gamsu da wakilcin da ya zaɓa ba, alabashi kansila ne, alabashi ɗan majalisar jiha ne ko ɗan majalisar tarayya, shi ne ai zaɓe ne zai sa ka dawowa nema. Saboda haka kana da makami a hannunka, makami mai ƙarfin gaske shi ne ƙuri'a. Ka zamana ka kawo duk waɗanda suke da ƙuri'a a gidanku, ka zamana kai kun yi gangami na duk waɗanda suke da ƙuri'a a cikin anguwarku, ku zamana kun yi gangami na waɗanda duk suke da ƙuri'a a ƙarbar hukuma, ku tabbata akan cewa waɗanda kuka zaba na baya waɗanda ba su aiwatar muku alkhairi ba, waɗanda ba su maida ku mutane ba, waɗanda ba su dauki cika ba su cika muku alƙawari ba, to zabe mai zuwa ba ku maida su majalisa ba, ko kuma ba ku maida su karamar hukuma ba, ko chairman ne ko councilor ne, ko kuma ku maida su majalisar jiha. Duk wannan shine abin da yafi a alama mutane ba wai su dauki doka a hannunsu suna jifa suna alatsi ne suna jifan duwatsu suna fafasa gidajen mutane da kuma abubuwa
doka ba dan me da ke baka dan misali idan ɗan siyasa suna fayin da kuɗi wurin neman zabe shi wannan akwai illa ne idan akwai illa me illa haka din
a to a hakika kuɗi wajen neman zabe yana zuwa ta fuska biyu ai in zaka yi campaign ai zaka duki hire mota in zaka yi campaign ai zaka zuba mota mai a mota in zaka yi campaign ai zaka je gidajen zaka je ka samu ɗan jami'a ai zaka yi meeting da su ai zaka iya bada ruwan sha ko wani abu wannan duka ana yi amma a zo ƙararranan zabe ana zuwa ana cewa jefawo ƙuri'a kaza ga naira 500 ko ga naira 1000 wasu ma sai su samu kudaden sabi gal kamar naira 1000 sai a fasa burodi tsakanin sai a saka kudin a ciki sai a baka ka je kai zabe ka ci naira 1000 to kaga wannan idan ka tara shi duka sai kaga al'umma ita ce ta ronan nan
yaza kawai ta taru dan kan ata ka kuwata an sare wani don hauka amma da wani don hauka wani yayi wada da dangi nei hayo kuma ba su gaisawa
to kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan
ɗan siyasa muna son a daina amfani da kuɗi to mu zauna mu zama mutane masu alƙawari masu amana first step shine mutanen nan da suke yawan shan wahala saboda kaga yanzu escos a mataki na farko foundation na siyasa yana gare su ne amma su suka fi kowa wahala na rantsa da Allah ne sampling opinion din su I couldn't believe it esco ya kalle ka ya ga maka tunda aka kafa gwamnati bai taba ganin naira 2500 a dunkula ba sai dai da sallah ko da azumi a bashi 3000 da shinkafa sannan kuma in election ya dawo ka dawo gare shi kace kana neman ƙura'an shi wani irin abun nan so matsarin mu duba mu da muke neman zabe mu tsaya mu kalli gaskiya mu riki Allah mu yi maganganun da muka san gaskiya an san siyasa akwai karerai amma gaskiyar mu ya zama yafi karyar mu yawa mu ga mu mutane abinda muka san zamu iya yi
a cikin shirin mu na hantsi domin jin wake wannan maganan kuma me yasa yake wannan maganan har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogwa ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun yi alƙawarin fara duba wani batu a jihar Bauchi, inda ake zargin kamfanin Bauchi Furnitures mallakar gwamnati da ke kera kayayyakin ƙayata cikin gida da makarantu da asibitoci, da cewa ya sallama ma'aikatansa guda 101 ba tare da biyan su haƙoƙinsu ba kimanin watanni 5 da suka gabata. Ma'aikatan da aka sallama tun farko sun ce suna bin bashin albashin watanni 16. Wanda daga ciki aka ba su albashin wata 3 kacal. Tun farko dai tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa ya guda ne ya saya wa gwamnatin jihar kamfanin daga hannun wani ɗan kasuwa da zimmar samar da aiki ga matasa da kuma samar wa gwamnati kuɗaɗen shiga. Wakilan ma'aikatan da aka sallama sun kawo kukansu wannan shiri na ciki da gaskiya, inda har muka yi shirin fara duba wannan batun a wannan makon. Bayan da muka sanar da cewa za mu fara duba wannan batun a wannan makon ne, wakilan ɓangaren da ake zargi suka tuntuɓe mu tare da sanar da mu cewa yanzu haka wannan batu yana gaban kotu domin ɓangaren ma'aikatan da aka sallama ne suka kai batun kotu. To domin sanin a shari'ance menene illar tattauna batun da ke gaban alƙali, hakan ya sa wakilin filin ciki da gaskiya Abdulwahab Muhammad ya nemi jin ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Gombe, Barista Usman Baffa Darisu.
Abin da yake gaban alƙali da turanci ko in ce maka da latin, a kalmar da aka aro daga latin ana kiransa sub judice, wato ma'ana under the judge ko kuma before the judge, ma'ana yana ƙarƙashin alƙali ko kuma gaban alƙali. So dukkan abin da yake gaban alƙali an kai masa ne domin ya yi hukunci. To abin da yake sub judice, wato abin da yake gaban alƙali, ba daidai bane su waɗanda makarayan guda biyu su dinga tattauna shi a wajen kotu. Amma misali ta kafan yaɗa labarai sai dai akwai limitation, wato ma'ana akwai iyaka. Duk abin da aka tattauna bai wuce ka faɗi me yasa ka zo gaban kotu, a'a dan abubuwan da aka yi yau mun zo kotu an ji shaidu kaza ko kuma ba kaza ba. Ba a yadda da ka je ka yi maganganu da zai shafi ainihin abin da alkali zai yi ba hukunci a kai, ma'ana ainihin abin da ya subject matter din, ainihin abin da yake gaban alkali, gundarin abin da yake gaban alkali domin yin hukuncin. Bai halatta ba mutum ya je ya yi tattauna shi ko da a gidan radio ne, ko da a kafan watsa labaru ne, ko kuma ta wata hanya, ko da ta yanar gizo yanzu yanda ake da shi, ko kuma a haka ma a wurin mazauni haka irin mai ake kira majalisa, mutum ya je kawai dinga tattauna ai ina gaban kotu kuma alkali na lalle zai bani hukunci, wannan kuskure ne, ba yadda a yi wannan ba. Dalili ko shi ne, idan mutum ya je yana tattauna wannan hukuman yin hakan shi ne zai iya shafan abin da alkalin zai yi, ko a gan shi a matsayin cewa yana da sha'awa a cikin shari'ar, ko kuma ya nuna cewa shin shi alkalin nan ma barazana ake masa. Domin maybe in ka zo kana tattauna ka ce abubuwan da muka gudanar muna ga dole ne alkali ya ba mu shari'a, dole ya ba mu hukunci, idan bai ba mu hukunci ba kuma bai mana daidai ba, kaga wannan kuskure ne. Ko kuma ka dinga cewa dole a baka hukunci, domin shari'a mace ne da ciki, ba wanda ya san abin da za ta haifa. Yasa ake so yayin da makaraya suke gaban kotu to su haƙura da tattauna akan wannan abin, su bar alkali ya hukuncinsa, alaba shi bayan hukunci sa tattauna in ba su yi buƙatar yin apil ba. Domin abin da yake akwai anan shine, abin da aka bayyana shine kotu ne guda biyu. Idan tattaunawa a waje da gidajen kashi wa yatsa labarai, kotu ne ta ra'ayin jama'a, sannan wancan kuma kotu ne ta yanke hukunci, wanda duk abin da ta zartar hukunci ne. Amma gidan radio baya yanke hukunci. Tattaunawa a gidan radio duk wanda zai faɗa maka ne yanda zai fitar da kansa, yanda ra'ayinsa ya shafa shi. To domin haka, domin a guje wa buɗe barazana wa alkali, ko kuma nuna shi a matsayin mai sha'awa a cikin shari'an, ko kuma ɓata masa suna, sai sa ake gudun cewa kada a dinga tattauna shari'ar da take gaban alkali. A wata shari'a da kotun koli ta yi ma har ta yi wani tsokaci irin wannan da nake gaya maka, take cewa kotuna guda biyu ne, kotu ta gaban alkali wanda yake yanke hukunci, da kuma kotu ta ra'ayin jama'a. Tace wanda ya zaɓi ya je kotu, to kuma ba zai zaɓi ya je shi kotun ra'ayin jama'a ba, yanda jama'a ne zai yanke hukunci, court of public opinion kenan. So duk wanda yake gaban kotu wanda za a yi neman a bashi hukunci, ko kuma kada a bada wancan hukunci, yana neman kare kansa, to ba lalle ba shi kuma fa bai halarta ya je kotun neman ra'ayin jama'a, su kotun public opinion su yanke masa hukunci ba.
To yanzu a misali, idan mutum ya kai kara gaban kotu ko kuma gaban alkali har an so mu sauraron karan nan, ba a yanke hukunci ba, sai kuma ya je a kafan labarai ya nemi da bayyana wannan koke nasa, alhali kuwa bukatan da ya gabatar a gaban kotu ba a yanke hukunci ba, ya matsayin doka take anan?
To kaga wannan yayi, idan dai har abin da zai yi da zai faɗa a wannan kafan yatsa labaran ya je ne faɗa abu wanda ya wuce mizani, ma'ana ya wuce faɗi cewa na je kotu ne ni wani saboda ina neman hakkina, zai faɗi wani abu da zai shafi ainihin gundarin shari'a, to wannan bai kamata ba, kuma zai iya zama ma cin fuska wa kotu, wanda kotu tana iya yin hukunci a kansa. Domin akwai abin da muke kira contempt of court, abu ka kawo alkali bai hukunci ba, kai ka fita kana magana. To idan haka kake so, sai mutum ya janye karansa, kana ya je shi gidan radio ya faɗi kokensa, kamar yadda kuke yi na shirin kunnan na ciki da gaskiya. Domin bayan nan ma shugaban alkalai na ƙasa gaba ɗaya ya yi jan kunne wa lauyoyi cewa su daina zuwa kafafen yaɗa labarai suna propaganda akan shari'u da suke gaban kotu, domin hakan yana yin karan tsaye a ci gaba da shari'a.
Kamar sashe na 39 na kundin tsarin mulkin Najeriya ta ba wa 'yan ƙasa akan suna da dama su bayyana ra'ayinsu, su faɗi akan game da wanzu abubuwa da suka lura da su ko kuma suke da korafi a kai.
Ya bayyana freedom of expression shi yana da limitation, yayin da akwai abubuwa da za ka zo ka faɗi ra'ayin bakinka a kai, akwai kuma wanda ba za ka faɗa ba. Idan da ra'ayin san ya zaɓa ya bayyana,
kar ya je kotun sai ya tafi gidan radio yace ni fa an cuce ni an min kaza amma ma dama da ya zaba ya je kotu to kotu tana da kaidojinta wanda kuma wayannan kaidojintin su ma iyaka ne ga dama da yake da shi na bayyana ra'ayin bakin sa domin dama ce aka bashi ne ventilator abin sa a cikin yin wannan zai iya bata wa kotu suna kotu fa waje ne mai tsarki is a sacred place ya yanda ya kwanta kuma nan yake bada hukuncin sa to yayin da ya zama na cewa kai ka zo kana ta bayanai gashi ya ga shi kuma ya zo ya samu mizanin haka ya kwambura kai kuma ka je ka zare mar ido har jama'a sun diwa wayo wayo menene menene to kaga kenan kana ne maka masa barazana ne dan yayi hukunci yana ka to zai abu akwai limitation to section 39 da kai magana na freedom of expression yawa so ba kan komi bane ba kuma komi bane za a faɗa yana dama ya je ya ce eh shine a farko na maka shimfiɗa da cewa mutun na da daman ya je ya ce ina ƙara akan wani amma kada ya faɗa ainihin abin da ya shafi ainihin gundarin shari'a sai dai ya bayanin sa dan bayani akan mu jama'a su fahimci me yake ƙara kai amma duk abin da ya shiga ainihin gundarin shari'a ba shi da dama
domin kaucewa yin karan tsaye ga wannan shari'a yasa zamu jingina wannan batu har sai an kammala shari'a sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma wakilin murya Amurka Abdul Wahab Muhammad ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya
to a gaida Sarfilu yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban yana murnan abin da ya kira ga garbin nasara ga Hungary bayan jam'iyyar sa mai manufar kin bakin haure ta Fidesz ta lashe kujerun majalisa masu yawa a zaben wakilan majalisa da aka yi a jiya Lahadi bayan kirga kusan dukkan kuru'un da aka kada jam'iyyar Fidesz da takwarata ta Christian Democrat ne ake sa ran za su lashe kujeru 133 cikin kujerun majalisa 199 jam'iyyar masu kishin ƙasa ta Jobbik za ta samu kujeru 26 yayin da jam'iyyar 'yan gurguzu za ta samu kujeru 20 Hungary ta gina katanga kuma ta kaddamar da dokoki da nufin hana bakin haure daman ratsawa ta kasar zuwa kasashen yammacin Turai daga wurare kamar Syria da Afghanistan amma kungiyar tarayyar Turai da Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana fargaban su ga yanda nuna wa bakin haure kiyayya yayi tasiri a yakin neman zaben kasar ko da yake galibin masu kada kuri'a sun bayyana damuwar su akan kaurin bakin haure amma aksarin su sun ce sun fi ra'ayi ko kuma sha'awa akan yaki da cin hanci da rashawa da yaki da talauci da kuma inganta tsarin kiwon lafiya hukumomin Jamus sun ce an tsare mutane shida a jiya Lahadi da ake zargin su da hannu a cikin harin da 'yan ta'adda suke shirya kaiwa a wani wurin wasan guje-guje a birnin Berlin a wata sanarwar haɗin gwiwa da lauyoyi da 'yan sanda suka yi akwai alamomi na musamman da ke nuna cewa waɗanda aka kama su daga 'yan shekaru ne daga 18 zuwa 21 suna cikin masu shirya wannan ɗanyen aiki akan 'yan wasan guje-gujen 'yan sandan Berlin sun ɗora a shafinsu na Twitter cewa sun kama mutane shida biyo bayan wani aikin haɗin kai tsakaninsu 'yan sandan Berlin da kuma ofishin lauyoyin ƙara wata jaridar Jamus ta Die Welt ita ce ta fara ba da labarin 'yan sanda su yi nasarar daƙile wani shirin kai hari
to madallah da takaitun labaran mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Baba Yakubu Makere da ya tayar gabatarwa sai Cuba Hiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato John Ellison ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.